This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a ta ƙarshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin namu na yau, ga Zara da kanin labarai.
Shugaban kasar Panama ya yi watsi da tattaunawa da zababban shugaban Amurka Donald Trump kan mashigar ruwan Panama, inda kuma ya musanta zargin cewa China na kutse a cikin ayyukan kasarsa. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin sama da Isra'ila ta kai babban filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa da ke sana'a babban birnin kasar Yemen ya kashe akalla mutane uku, wasu kuma da dama sun jikkata. Kwararru kan harkokin sufurin jirgin sama sun faɗa cewa mai yiwuwa wutar tsaron saman Rasha ce ta haddasa hatsarin jirgin saman Azerbaijan da ya sanadiyar mutuwar mutane 38.
Kanin labaran kenan. Ministan tsaron Najeriya Badar Abubakar ya ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi cewa shugaban Najeriya ya haɗa baki da ƙasar Faransa domin ta cuci jamhuriyar Nijar.
Ni na tabbatar da cewa da ni aka je Faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban, amma babu inda aka yi magana a zo a kawo wani sansani na Faransawa a sa'a a Najeriya.
Sai dai masu fashin baki a jamhuriyar Nijar na cewa ba gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar din kadai ke da wannan ra'ayin ba.
Wannan ba wai zancen Abdurrahman Tani ba ne, zancen waɗanda ya zamanto ɗan Nijar ne masu tsayawa su sa hankali bisa ga irin yadda ƙasar Faransa take taka rawa kuma yadda irin Najeriya take yi.
Gogan naku Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya da a yau ya maida hankali akan matsalar tsaro a Najeriya da kuma ƙudurin dokar harajin da ake ta cece-kuce a kai a ƙasar. Muna kuma tafi da nasiha Juma'a, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga zarar da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Shugaban kasar Panama Jose Raul Mulino ya yi watsi da tattaunawa tare da zababban shugaban Amurka Donald Trump kan mashigar ruwan Panama, inda kuma ya musanta zargin cewa China na kutse a cikin ayyukanta. Mulino ya kuma yi watsi da yiwuwar rage kudaden da ake biyan jiragen ruwan Amurka a matsayin martani ga barazanar da Trump ya yi na bukatar a maido da muhimmiyar hanyar ruwan da ta hada da tekun Atlantika da Pacific zuwa Washington. Mulino ya ce a wani taron manema labarai babu wani abu da za a tattauna a kai. Hanyar ruwa ta Panama ce kuma ta 'yan kasar Panama ce, babu wata dama a kowace irin tattaunawa dangane da wannan lamari. Hanyar ruwan wadda aka kaddamar a cikin shekara 1914 wadda Amurka ta gina ta, amma daga baya ta mika Panama ikonta a ranar 31 ga watan Disamba shekara 1999 karkashin yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu kansu shekaru 20 da suka gabata a lokacin mulkin shugaba Jim Carter da shugaban ƴankishin ƙasa na Panama Omar Torrijos. A ranar Asabar din da ta gabata ne Trump ya yi Allah wadai da abin da ya kira kudaden da ake biya na jiragen ruwan Amurka da ke wucewa ta hanyar ruwan, tare da nuna alamun karuwar tasirin China a yankin. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin sama da Isra'ila ta kai babban filin tashi da saukar jiragen sama na kasa da kasa da ke sana'a babban birnin kasar Yemen a daidai lokacin da yake shirin shiga jirgi ya kashe akalla mutane uku, wasu kuma da dama sun jikkata. Wata tawagar manyan jami'an Majalisar Dinkin Duniya karkashin jagorancin shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom tana filin jirgin saman a jiya Alhamis yayin da aka kai harin, kuma ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya na cikin waɗanda suka jikkata, a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephanie Tremblay. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai farmakin ne kan wasu wurare da dama da ke da alaka da kungiyar Houthi a Yemen a jiya, ciki har da filin tashi da saukar jiragen saman na ƙasa da ƙasa da ke sana da kuma tashoshi uku a gabar tekun yammacin ƙasar. Rundunar sojin Isra'ila daga baya ta shaida a kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ba su da masaniyar cewa shugaban na hukumar lafiya ta duniya da tawagarsa suna filin jirgin saman. Sama da shekara guda kenan da hare-haren Houthi suke kawo cikas ga hanyoyin sufurin jiragen ruwan ƙasa da ƙasa, lamarin da ya tilasta kamfanoni yin tafiya mai tsawo, wanda hakan ya haifar da fargaba hauhawar farashin kayayyaki a duniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To kada ayi nisa, nan gaba kadan za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu da sa'insa da ake tsakanin gwamnatocin Najeriya da na Jamhuriyar Niger dangane da jawabin da shugaban gwamnatin mulkin soji na Jamhuriyar Niger General Abdulrahman Tchiani yayi, inda ya zargi Najeriya da hada baki da Faransa tana yi wa Niger zagon ƙasa bayan mai da martanin da gwamnatin Najeriya ta yi tun farko. Ministan tsaron ƙasar Badaru Abubakar ya saki bayani cewa wannan zargin ba shi da tushe balle makama.
Hakikanin gaskiya ba mu san ba dalilin da ya sami jawabansa. Balle kan wannan abubuwa ba haka suke ba. Ni na tabbatar da cewa da ni aka je Faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban, amma babu inda aka yi magana a zo a kawo wani sansani na Faransawa a Najeriya. Babu ma inda aka yi magana da sojan Faransa ya zo Najeriya ne wani abu na taimakon sojoji. Babu shi. Wannan maganganu ba mu san da suka fito ba. Kuma mutanen yankin nan duk da aka tarfada suna Najeriya tambaye su mana a ce akwai wayannan sansanoni a wurin ko ko babu.
Amma dai wayannan zarge-zarge da shugaban ƙasar Nijar ya yi suna da nauyin gaske, domin ya nuna hatta da bututun mai da ke ɗauka mai daga ƙasarsa zuwa ƙasashen duniya an haɗa baki da Najeriya ko jami'an Najeriya an yi masu ta'adi, kuma ana zargin cewa kamar an ba shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kuɗi ko shugaban Faransa ya bada domin Najeriya ta bada haɗin kai a cutar da Nijar. Da kuma irin wannan bayanai dai, ko da ke Najeriya ta fito fili ta yi tir da Allah dai da wannan bayanan, Najeriya dai ta riƙe wuta cewar ita ƴar uwa ce ga Nijar. Shin wannan zai hana Najeriya ta ɗauki mataki akan wannan ƙazafi da take cewa shugaban Nijar ya yi mata, ko kuwa me kuke tunani?
Kamar yadda muka ce abu yana wajen shi shugaban ƙasar Nijar tun da mun karyata sai ya fito da shaida da hujja, kuma kamar yadda aka faɗa mu mun ɗauki kanmu ƴan uwa, kuma ba girman mu bane a zo ana ta cece ku ce wanda zai ɓata dangantakar jama'ar mu.
To ganin waɗannan maganganun sun bazu cikin duniya, kuma nauyinsu ya yi yawan gaske, kuma ku kuna neman ku ce a kawo shaidu domin duniya ta yadda ko abubuwan da ake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Shin kafin a kai ga wannan matsayin akwai wani abu a zahiri da Najeriya za ta iya kwatantawa ta nuna cewa ita mai ƙaunar Nijar ce duk da lalurori ko matsalolin da aka samu da ECOWAS ba a taɓa neman a ce a rabu ba tabbas akan mu'amala da zamantakewa?
Yanda ka sani dai shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya shi ya fara cewa ma a kara wata shida kan su Nijar domin su kara tunani na yanda za a yi tafiya ɗaya, kuma ana nan tare. Bayan wannan in za ka tuna hasso hassoshin mu na sojoji Christopher Musa ya je har Nijar, sun zauna da hasso hassoshin Nijar a kan yanda za a ci gaba da tattaunawa domin a ga mutuncin juna, domin kuma mu haɗu tare a ci gaba da wannan yaƙi da ake da ƴan Boko Haram da kuma su bandits. To idan da wata niyya a ƙasa ya za a yi mu je muna neman a zo a yi tafiya tare.
Ana ganin kamar cikin shugabannin ƙasashen nan guda hudu da suka bijirewa ECOWAS, ana ganin shugaban mulkin sojin Nijar kamar ya fi tsanani, kamar ya fi kyamatar a ce za a yi wani maslaha da sulhu. Akwai wani dalili da kuke ganin ya san yake da wannan turjiya da tsatsauran ra'ayi akan yin mu'amala da Najeriya?
Mun ba za mu iya sani ba, amma dai abinda muka tabbatar da cewa masu kai masa shawara da labarai ba shawara kwarai da labaran kwarai suke kaiwa ba. Kuma ina tabbatar ma da cewa a matsayina na ministan tsaro waɗannan abubuwan ba haka suke ba, ba yi da ni ba, kuma ban san ana yi ba kuma babu su.
Babban ministan tsaro a gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Alhaji Badar Abubakar a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Yanzu ‘yan ƙasar Najeriya da ma Nijar sun sa ido su ga hujjoji da ƙwararren dalilai da shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Jenar Abdulrahman Tchiani zai gabatar da za a dogara da su domin amincewa da zarge-zarge da ya yi wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnatin Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Umar, ga zara da ci gaban labaran duniya.
Wata tawaga da ke sa ido kan matsalar abinci a duniya ta fitar da wani sabon rahoto a wannan makon, inda ta yi gargaɗin cewa za a fuskanci matsananciyar yunwa a arewacin Gaza a ƙarƙashin abin da ta kira hana shiga da kayan agaji da Isra'ila take yi, inda Amurka ta buƙaci ta janye rahoton kamar yadda jami'an Amurkan suka shaida kamfanin dillancin labaran Associated Press. Ayyana yunwa zai zama babban kalubale ga Isra'ila, wacce ta dage cewa yakin da ta shafe watanni 15 tana yi a Gaza yana nufin yakar kungiyar Hamas ne, ba wai kan fararen hula ba. Jami'an agaji da na kare haƙƙin bil'adama sun bayyana fargabar katsalandar ɗin siyasa Amurka a tsarin sa ido kan yunwa a duniya. Ƙwararru kan harkokin sufurin jiragen sama sun faɗa a jiya Alhamis cewa mai yiwuwa wutar tsaron saman Rasha ce ta haddasa hatsarin jirgin saman Azerbaijan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 38 tare da raunata wasu da dama. Jirgin samfurin Embraer 190 ya tashi daga Baku, babban birnin Azerbaijan, zuwa Grozny da ke yankin Chechnya a kudancin Rasha a ranar Larabar da ta gabata. An sauya akalar shi saboda wasu dalilai da har yanzu ba a bayyana su ba. Jirgin ya yi saukar gaggawa a wani wuri da ke da tazarar kilomita 3 daga birnin Aktu na Kazakhstan. Kasar Azerbaijan ta yi alhinin mutanen da hatsarin ya rutsa da su ɗauke da tutoci a ƙasar a ranar jiya Alhamis, yayin da aka fara binciken hatsarin a hukumance. Wasu masana sun yi zargin cewa wutar da take fita daga tsaron sararin samaniyar Rasha ne ya haddasa hatsarin. A baya dai jiragen yakin Ukraine sun kai hari a Grozny, babban birnin lardin Chechnya na Rasha. Wani jami'i a Chechnya ya ce an dakile wani hari da jiragen yaki mara matuki suka kai a ranar Laraba.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zara Aminu Fage ta karanto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayanai na nuni da cewa kafafen watsa labarai na Jamhuriyar Nijar na ci gaba da yayata zargin da shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Janar Abdulrahman Tchiani ya yi cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya haɗa baki da ƙasar Faransa domin yi wa Jamhuriyar Nijar zagon ƙasa. A hirarsa da muryar Amurka, mai sharhi kan lamura Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop ta ƙasar Senegal ya bayyana abin da ya sa dangantaka take nema ta yi tsami tsakanin ƙasashen da kuma hanyar samun maslaha.
Ina ganin cewa da rashi ne ya ɓaci dangane da irin rawar da yau Najeriya suke takawa zuwa ga Jamhuriyar Nijar. Ba mu yi tsammanin haka ba.
Kace ana ci gaba da yayata wannan batu a kafofin labaran Jamhuriyar Nijar. Menene ake yayatawa game da wannan?
Irin maganar da shi Janar Abdulrahman Tchiani ya yi, idan da ake ta mai zuwa yanzu, tunda yin dazu-dazu nan ma na saurare ta da harshen Turancin Faransanci. Aka mai so ta saboda akwai mutane kan Nijar wanda ba su saurare ta ba can farko. To yanzu sai a mai so musu ita su saurara su ji irin maganganun da shi Abdulrahman Tchiani yake yi. Kuma wannan ba wai zancen Abdulrahman Tchiani ba ne, ba zancen Janar Abdulrahman Tchiani ba ne. Zancen waɗanda ya zama tsohon Nijar ne masu tsayawa su sa hankali bisa ga irin yadda ƙasar Faransa take taka rawa kuma yadda irin Najeriya take yi.
To kana ganin babu wata hanyar diplomasiya da za a iya samun fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu, duk da yake suna ƙarƙashin tsarin mulki daban-daban, wannan tana ƙarƙashin mulkin demokradiya, wannan tana ƙarƙashin mulkin soja?
Duk abin da yake faruwa yau na gurbace zamantakaiya tsakanin Niger da Najeriya ba dan jiya ne yake fita ba daga Najeriya yake fitowa daga Najeriya nake fita ta gurbatar da zamantakaiya tsakanin Niger da Najeriya
eh wato ya kake ganin matakan da gwamnatin mulkin soji ta jamhuriyar Niger din nan take dauka kamar dangantaka ita kasar da sauran kasashe kana ganin yadda ake tafiyan zai haifar mu kasar da mai ido tasirin matakan da yake dauka ga ci gaban kasar jamhuriyar Niger ga kuma al'ummar kasar
wannan mu kuma mu ne kan Niger ta shafa inda hunta ko ko mu ne kan Sahel inda ba Niger kada yake ba akwai kasar Burkina Faso akwai kasar Mali muna tare mu ne ta shafa wannan da wa za mu je mu kulle kulda dan samu mu cewa da rayuwar mu da riban mu wannan mu ne ta shafa ba ta kai ba mu zo muna wani cewa gashi kowa cikin duniyar nan duk wacce kasa cikin duniyar nan tana tsammani in ta kulle kulda za ta samu wata riba ne a ciki babu tabba a ciki su duk wanda duk sauran kasashen ma wanda ke yau su da tsara riba wai a mun sauya dole mu sauya shekara biyar da 60 na wani abu muna tare da wata kasa ba mu je ko ina ba muna so mu sama sai a ce mana ban ma da ƴancin sauyawa sai dai mu zama tare da wannan masu bugura mu ko da lokaci a bashan yiwa
to bisa ga abin da kake ji kake kuma ganin ya kake jin ra'ayoyin ƴan Niger game da matakan da gwamnatin mulkin sojan take dauka dangane da waɗannan lamura
eh to sai dai ƴan demokrasiya waɗanda dama su ta demokrasiya suke so su zo su muhimma mutane irin abin da suka yi a karkashin demokrasiya wato sata da menene duka irin wannan aikin asha da muka sani da kashin demokrasiyyar nan sai dai su ne suke da wata muda can da ba amma ba wani dan Niger wanda ni nake saurare ina sauraron su ko da zunnan mun yi wannan jira da wa'ansu mutane babu wanda kama yake cewa a wannan abun bai daidai ba sai wata sosai iko wa'anda su tura su ke so su bai gomuna wa'anda suka gane baki da su suna mulguna muna su ne ke irin wannan maganganun amma sauran kan Niger ba ruwansu
ya wato bari in ƙara tambayarka yaya kake gani za a iya samun maslaha yana yiwuwa a dinke wannan rashin jituwa a samu daidaito tsakanin kasashen musamman tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya
tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya a wajen yanayin al'umma ba matsala al'umma na cewa amma tsakanin ma'aikanta akwai matsala
Professor Bubena Mewa na Jami'ar Diop a kasar Senegal har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
manuniya alamu dai har yanzu maganar kudurin dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura majalisar kasa akwai sauran darga
a jefa ƙura'a a sadari musamman sanata ne na wani mazaba yayyange goyi bayan wannan kuduri wanne ne ke goya ba
iya daidai gurgudu zamu yi abin da ya dace wa arewa zamu yi kuma abin da ya dace wa kasa
sai dai kuma fadar shugaban kasar ta daddage cewa abubuwan da ake cewa suna cikin wannan kudurin doka fa kama-kama ne da kuma haya gaga
ba duka joyin arewa ne zasu amfana wannan haka ne amma kuma akwai joyin arewa da dama da zasu amfana kuma hasashen da ake ta yi wa cewa Lagos za ta fi karuwa duk wasu masana suka yi magana su tabbatar ba haka bane
sabbin gwamnoni a arewacin Najeriya kuwa nuni suke akan irin nasarar da aka fara samu akan tsaro da kuma abin da ya kamata a tattaga
ba dole bane a yi abin da muke so a yi amma ya zama dole mu kuma mu faɗi in ba a ji shi ba yau larba a sanu za a gan shi
ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar Zamfara.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da masu aro ke cewa yana ci gaba da samun shiga shiri na 201 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin mahukunta sun taimaka wa talakan da ake ganin an yi wa ragaraga me yi wa ragaragar kuma amma tar gargazar kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura wa majalisa ta sa sanata Ahmad Ali Wada da dagewa kan yadda ƴan majalisar Arewa suka riga suka ja daga
wannan kuduri ce wanda zamu duba ta layi da layi daidai gurgudu mu dai a matsayin mu na sanatocin Arewa muna nan muna kokarin hada kanmu mu yi magana da murya daya mu duba wannan document ba wai don ko mutane sun ce a ba ce wani na maganan ba ta da kyau ma gaba ɗaya bai san ma me yake wurin ba muna kokari ƴan Arewa da Allah a samu kwanciyar hankali ni da Senator Wada da Ahmed Aliyu babu wata dangantaka da za ta sani cikin hankalina da fahimtata da yardana ayi wani abu da ni da zan yarda da zai cutar da Arewa to da Allah mutanen mu su samu kwanciyar hankali iya daidai gurgudu zamu yi abin da ya dace wa Arewa zamu yi kuma abin da ya dace wa ƙasa
Senator Wadada baka ganin akwai laifin gwamnati a kawo muku wannan kudirin ba tare da wayar da kan al'umman Najeriya akai ba
eh lalacewan mu ne duk ya kawo haka ma wannan ai reni ne yanzu misali suwa suka fara cewa ba su yadda ba gononi bane yanzu ya dace gwamnati na tarayya ta yi yunkuri kan irin wannan abu ba tare da sun yi wani dan mu'amala an yi consultation da gwamnati ba wai me ke damun gwamnati ne me ya faru abubuwa suka tabarbare bayan yanzu ne ya kamata a samu inganci fiye da da
shi kuwa mai sharhi aka ba mai labarin nan Malam Awwal Yaqub baban yara cewa yake ya zama dole ne kawai ƴan ƙasa su san matsayin wakilansu akan kudurin dokar Tinubun babu wata maganar zaman katanga
zahiri haka ne gwamnoni suna fada da wannan kundi ne saboda kai tsaye zai rage musu nauyin ajihu kuma al'umman kasa suna da fushi cewa nauyin ajihun gwamnoni baya tasiri a walwalansu da al'amuran tafiyar da gwamnatin jihohi wato gwamnatin jihohi suna yin gaban kansu ne da asusun to amma abin luran anan shine gwamnati yana da lokaci zai tafi ita kuwa wannan doka an muka batta to ta fi tabbata kenan har abada muhadika ture dan haka nan ya tabbata cewa dole ne gwamnatin tarayya ta ba al'umman kasa daman da tsarin mulki sashi na 14 ga kasa sashi na biyu ba ya basu na cewa al'amuran mulkin su dole a rika tuntuban su kuma ana yi da su saboda haka bangaren zartarwa da ya kawo nan kuduri dole ne ya janye shi ya buga kundin nan a zagaya da shi a jihohi sako lungu jama'a su takara na wannan kundi a dawo da shi dan haka nan muke ganin cewa ya kamata kaman yadda aka jefa ƙura'a na zaben shugaban majalisar da TJ a bude kowa ya san sanatan shi wa ya zaba to shi ma wannan haka muke so a yi ba mu yadda a yi shi a burka ba a jefa ƙura'a a sarari musamman sanata ne na wace jiha na wani mazaba yayyenge goyi bayan wannan kuduri wanne ne da goya ba
sai dai kuma ɗaya daga cikin masu taimaka shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu Alhaji Abdul Aziz ya ce da yawan abubuwan da ake faɗi a kudurin dokar harajin Tinubun fa wasu ne kawai suka kakkaga
mutane ba su ma fahimci dokar ba ai ba mu da kamfanoni ta ina za mu samu haraji ba haka aka ce ba kuma a sani fa akwai haraji zuka da yawa shi wannan haraji ɗaya ne fa ake ta hayaniyar nan akan shi kuma abin da aka ce shine maimakon yanzu yanda ake amfani da herkwatocin kamfanoni su Lagos saboda a nan kamfanonin suke ba da wannan harajin na VAT sai suke daukan kaso mafi tsoka na wannan haraji to amma yanzu sai aka ce a canza tsarin ya zama na cewa ana duba inda aka yi ciniki yanzu misali a duk jihohinmu na Arewa ai ana gine-gine sumuntin da suke siya kadai ba karamin kuɗi ba ne kuma ka sani duk sumuntin nan akwai wannan haraji a kan shi duka ba za ta amfana da komai ba Lagos ce za ta fi amfana da wannan haraji shi yasa aka ce a canza tsarin kuma wannan abun masana da dama sun fito sun yi maganar akan cewa wannan abun ba zai zalunci Arewa ba hasali ma jihohinmu da dama za su amfana ba duka jihohin Arewa ne za su amfana wannan haka ne amma kuma akwai jihohin Arewa da dama da za su amfana kuma hasashen da ake ta yi wa cewa Lagos za ta fi karuwa shi ma an tabbatar duk wasu masana da suke magana sun tabbatar ba haka bane
shi kuwa tsohon gwamnan jihar Sokotawa Alhaji Attahiru Bafarawa na kungiyar tauraron Arewa cewa yake abin da ke gaban Arewa fa aiki ne marga-marga
ni ban je jami'a ba
ni karanto political science kafin zama dan siyasa. Ina da shekara 22 ne shiga siyasa. Ni zama mataimakin chairman local government. Zabe ni tsaya ni campaign an ka zabe ni ba karshen party blocking 1976. So kun gani na kai cikin tsaki suna koya mai ina koyo. Yanzu na zama gwamnati hannu tsaya takarar shugaban kasa daga council da kuma na local government. Ashe kun ga ni ma nan dai na malami nake. Sai naga in har nayi shiru naga ubangiji damar da ya bani ban yi amfani da ita ba na cuce ku na cuci baya ta ba dole bane ayi abinda muke so ayi amma ya zama dole mu kuma mu fadi in ba a ji shi ba yau larba a sami zuwa gari shi ana maganar Sardauna. Sardauna bai samu nasara cin nasara tai ba ana tunawa da shi yau sai da dauki arewa kowa da kowa nashi ne musulmi kirza duk ɗayan shi ne yau gashi muna kaddamar da wannan kungiyar da zamu hada kanmu ne in mun hada kanmu tafi kafin kotu jami'a duk wanda ke son ya zama shugaban kasa sai mun ba shi condition
game da maganar matsalar tsaro a arewa kuwa tsohon gwamnatin jihar Zamfarawa kuma karamin ministan tsaro a Nigeria Alhaji Muhammad Bello Matola ne ke cewa yanzu dai gwamnati ta riga ta yi wa ƴan bindiga lagalaga
to kamar da kan sani alhamdulillah na gwamnatin jihar Zamfara inda kuma ina gama wannan gwamnatin na Zamfara na samu minista na tsaro kaga ina da experience na matsalolin da ke faruwa a jihar Zamfara kuma sai ni je inda su kuma waɗanda ke iya hidimantawa akan matsalar tsaron wato sojoji kenan ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar Zamfara yanzu haka wannan zuwan da ni mutane da dama sun ta roƙon cewa kamata tun daga huntuwa a sa sojoji har su fito wanda mun riga mu yi wannan sannan kuma akwai mutanen na huce suka same ni a office suka roƙi cewa na huce ba ta zamnuwa tana batun tawaci wanda daga can ne ba da umarnin cewa a doki jami'an tsaro akai na huce wanda kuma an yi don haka muna taka rawa sosai ga matsalar tsaron Najeriya ga baki daya kuma za a ci gaba da samu kuma wannan zuwan da ni ma zan kamar da ni alkawari zan bibi wasu wajeje inda za mu kai jami'an tsaro ganin cewa an tabbatar da al'umma za su samu zaman lafiya.
Tutun da zamu iya baje muku kina a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kamar yadda muka yi musu kididdiga domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 882 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suke ta fa manyan ga kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Nasiru Adam Elikaya na babban birnin tare a Abuja da Abdulrazak Bello kauran jihar Zamfara sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimakawa masu sauraron mu su farga ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasiha Juma'a.
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria. Nasihata a wannan juma'a ga dukkan ƴan uwa shine mu rungumi aqidar taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasan mu daya ko samu ba dai ba ko garin mu daya ko garin mu ba dai ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba dai ba in dai mutum mutun ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku Allah ya zauna da mu Allah ya sa mu cika da imani.
To madalla shirin namu kenan a yau amma kafin mu yi sallama ga zara da tishi muhimman kanin labarai.
Kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ce an kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta Muhammad Mire a wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa suka kai a kusa da Kuniyo a kusa da Kunyo Baro a yankin Lowa Shebel na Somalia. Al-Shabab dai bata bayyana lokacin da aka kai harin ba, amma ta dora alhakinsa akan Amurka. Rundunar sojin Amurka a nahiyar Afrika a yammacin jiya Alhamis ta tabbatar da cewa ta kai wani hari ta sama kan Al-Shabab, inda ta kashe ɗan ta'adda biyu a wani wuri mai nisan kilomita 10 kudu maso yammacin Kunyo Baro. Sanarwar ta Africom bata bayyana sunayen mayakan da aka kai wa harin ba, amma ta ce harin bai shafi wani farar hula ba.
A gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, kamar da Niger karfe 3 agogon Ghana, abokan aikin mu su cigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya jin shirin baki ɗansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi, ko kuma ta shafinmu na intanet a voahausa.com. Za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin da suka haɗa da Zara Fage da ta karanto labarai, da Fiona Nandudu da ta haɗa shirin da bada umarni alheri, sai muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.